This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta yau akan mitoci 22-25. A jihohin Niger ana jin mu a gidajen radio da dama da suka hada da na amfani da fara da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin Kwani. Yayin da masu computer ko internet suke jin mu koyaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Tare da fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke kallo a Washington DC Ali Mustafa Sakwato ne tare da Sarfilu Hashim Gume muke tabon ku ga shirin mu na wannan lasariya. To bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewa
yau shugaban kasa Muhammadu Buhari na Najeriya yayi wata ganawa ta musamman da gwamnoni 36 na kasar.
Talakawa suna wahala wannan canjin da ake ce na APC to ai dole a ganshi a kasa.
Sannan za ku ji hirar da wakilin mu yayi da wasu gwamnonin da suka halarci wannan taron. Bayan wannan mu ji martani game da janye shingayen soja a Najeriya.
Cire sojoji din ba shi bane solution din.
Yawan shingayen nan bai hana ba mai tashi ba a lokacin da ake tsakiyar kwama da wannan abu. To ina amfanin sa?
To bayan duka wannan ko muna da nasiha Ramadan akwai shirin noma na Halima akwai kuma ra'ayoyinku amma bari mu ba ku labarai tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Amurka sun yi alƙawarin samar da tattaunawa ta kai tsaye tare da kwantakwarorin aikin su na China a wani babban zama da ake yi na shekara-shekara da ake ci gaba da gudanarwa a yau Talata a nan Washington. Batun kutse kan bayanai da karbe ikon wasu wurare akan teku da haɗin kan da ƙasashen biyu ke yi na tunkarar matsalar dumamar yanayi na daga cikin batutuwan da ake saran taron na yau zai duba. Jiya Litinin aka bude zaman inda aka gudanar da zama kan hanyoyin da za a bi wajen daƙile matsalar satar bayanai wanda wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya kwatanta matsayin zaman da ake yi ba tare da boye-boye ba. Jami'in ya ce sun yi kokari a lokacin zaman su ga cewa an kawar da bambance-bambance da ke tsakanin su akan waɗannan batutuwa. Kamfanin dillancin labaran China Xinhua ya ce bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayoyi kan batutuwan da ya shafe su sun kuma amince su ci gaba da ƙarfafa dangantakarsu.
Sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka fa ba za ta koma ga tsohuwar aƙida zaman yakin cacar baki ba wajen takalla ƙasar Rasha. Maimakon haka za ta dogara ne akan wasu matakai na soja da wanda ba na soja ba domin ta shawo kan ƙarfin da ita Rasha take nuna wa ƙasashe irin su Ukraine. Ya wannan furuci ne jiya Litinin a birnin Berlin na ƙasar Jamus kafin tafiyarsa zuwa Estonia domin gana da ministocin tsaron ita Estonia ɗin da Latvia da kuma Lithuania, ƙasashen da a can baya aka shigar da su cikin tsohuwar tarayyar Soviet da ƙarfi da yaji. Kata ya ce Amurka za ta taimaka da sojanta na musamman da kayan yaƙi na leƙen asiri ga wata sabon rundunar zalatan sojoji ta NATO a wani yunƙuri na taimakawa Turai su iya fuskantar duk wata barazana da za ta fito daga Rasha ɗin. Miskata dai zai gana da ministocin tsaron NATO ɗin a gobar Laraba kenan da kuma jiba Alhamis a can birnin Brussels domin ya tattauna da su kan yadda za a bulowa Rasha game da mamayin yankin Crimea da ta yi sannan sojojinta kuma suke mara 'yan awarin Ukraine baya.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin shugaban Amurka Barack Obama ya kushe nuna bambancin addini a wata liyafar da aka shirya musamman domin buɗe baki na murnar shiga Ramadan a fadarsa ta White House. Yawancin jami'an jakadancin ƙasashen da ke nan Amurka da 'yan majalisu da Amurka musulmai duk sun hallara a liyafar shan ruwa bayan faduwar rana jiya. Obama ya ce wannan liyafar tana tuna mana da 'yancin da ya haɗa kawunanmu Amurkawa, ciki kuwa har da 'yancin yin duk addinin da muka zaɓa ba tare da tsangwama ba. Shugaban ya karrama matasa musulmin da suka samu damar zuwa liyafar, ya kuma yi Allah wadai da har-hari na kwanan nan da ya shafi addini ciki har da harin da wani matashi ya kai wata jami'a a jihar South Carolina. Daga ƙarshe Obama ya fahimci tashin hankalin da 'yan gudun hijira ke ciki sanadiyar faɗan da ake a Gabas ta Tsakiya, haka kuma tsirarren musulman ƙasar Myanmar da ke guduwa daga ƙasashensu domin gudun cin zarafi.
Sudan ta Kudu ta ayyana ɓarkewar annobar cutar kwalara inda ta yi sanadiyar wato asara na rayukan mutane 18 kuma aƙalla an san mutane kamar 170 suna ɗauke da cutar a wannan ƙasa. Ministan lafiya na Sudan ta Kudu Lake Guy Cook ya faɗa wa manema labarai cewa dubar ta samu asali ne daga sansanonin yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya masu fama da cunkoso a Juba, shi babban birnin kasar ta Sudan ta Kudu kenan, inda dubban mutane suka nemi mafaka daga yakin basasa da ake gozawa. Cutar kwalara dai cuta ce da wata ƙwayar halitta take haddasawa kuma mai yaduwa cikin gaggawa, tana haddasa gudawa da kafin ruwan jikin mutum idan har ba a bata kula mai kyau kuma cikin hanzari ba, ana kuma samun ta tashin ruwa ko cin abinci mara tsafta. Wannan dai wata matsala ce da ake samu a sansanonin yan gudun hijira inda da yawa suke zaune a guri daya.
Rahoton da masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar a yau Talata ya ce har-haren sojojin gwamnati da na 'yan tawaye da na ƙungiyar ISIL a ƙasar Siriya suna yin mummunar illa kuma ba su nuna alamun raguwa ba. Shugaban kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya da yake bincike kan ƙasar Siriya, Paolo Pinheiro, ya faɗa wa hukumar kula da 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa dukkan bangarorin ba sa aiki da dokoki na ƙasa da ƙasa ba, a saboda suna kai har-hare a kan yankunan fararen hula. Faɗan da ake yi a Siriya ya kashe sama da mutane 220,000 tun da aka fara tashin hankali a shekara ta 2011. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kimanta sama da mutane miliyan 12 na cikin halin neman agaji. Tashin hankalin da ya tilasta a miliyoyin mutane gudun hijira ya kuma fitar da mutane sama da miliyan 7 daga gidajensu a Siriya.
Tun ba ku labarin duniya ne daga Washington. Tun sai rahotanninmu kuma za mu sha da fage ne da na wakilinmu da ke Abuja, Umar Faruku Musa, kan taron da aka yi yau tsakanin shugaban ƙasa da gwamnoni.
Yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da gwamnoni 36 na ƙasar domin duba koke-kokensu da irin matsalolin da suka fuskanta domin ɗaukar matakan da zai kawo sauƙi dangane da halin da jihohin suke ciki tun lokacin da aka karɓi mulki daga gwamnatin PDP da Goodluck Ebele Jonathan ya jagoranta. Kamar da gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu yake bayyana mun a fira da nayi da shi bayan da suka kammala taron.
To alhamdulillah shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya yi muna bayanai wanda suka ƙara muna ƙarfin gwiwa na cewa ƙarƙashin jagorancin shi abubuwa za su gyaru waɗanda aka daɗe ana yi ba daidai ba. Da yawa kusan ma in ce duka gwamnonin da suke wurin kowa ya ji ƙarfi na cewa lalle-lalle abubuwa mu ma za mu je mu ƙara yin waɗanda muka koya gare shi wanda za mu yi a jihohinmu. Mu alal misali jihar Kebbi, Allah ya albarkace mu da fadama wadda in muka mai da hankali gare ta muna iya wasu abubuwa waɗanda za mu ɗauke mu kanmu damuwar da muke samu ta ƙarancin kuɗi da ke shigowa daga gwamnatin tarayya.
Gwamnan jihar Kebbi kenan Atiku Bagudu a tattauna da ne da shi bayan taro da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haka kuma Alhaji Abubakar Badaru na jihar Jigawa shi ma ya ce lalle sun gamsu da irin tattauna da aka yi dangane da matsalolin da jihohi ke fuskanta.
To kafin ma wannan a yi wannan maganar mu a Jigawa mun yi zama da kusan duka ministries ɗinmu da kuma parastatals duka MDS kuma duk inda muke ganin da abubuwa wanda suke basu cancanta a yi su ba mun gyara mun rage, kamar kuɗin kashewarmu na overhead na ministry sauransu ya dawo ƙasa da kashi 50 akan abin da ake yi da. Bayan wannan kana sane da mun gayyaci Alhaji Aliko Dangote domin mu yi tsari na yadda za a sami masana'antu guda biyu da na shinkafa da na sukari wanda kuma an yadda za a yi su, kuma muna aiki tare mu ga sun yiwu. Idan waɗannan suka samu za a sami akalla mutum 20,000 su samu aiki direct.
Alhaji Abubakar Badaru kenan gwamnan jihar Jigawa. Haka kuma gwamnan jihar Adamawa Jibrila Bindo shi ma ya bayyana mun irin tasirin da wannan taro da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a kan tunaninsu da irin matakan da za su ɗauka domin farfaɗo da tattalin arziki da jihohin nasu ke neman ruwa a Jallo.
Abubuwan da yake faruwa shi ne domin matsaloli da kafa da muka tawar a ƙasa ba a iya biyan salari kuma sai mun ɗauki bashi a banki mu biya. So already ni a matsayin na gwamna na sa a yanke min salary da 50% kashi 50 cikin 100 sannan kuma na roki House of Assembly na roki speaker kuma suma sun ayatar da wannan haka talakawa suna wahala wannan canjin da ake ce na APC to ai dole a ganshi a ƙasa kuma talakawa su san cewa lalle zaben da suka yi mu sun zabe mu kuma muna dole mu biya musu bukatun su
gwamnatin jihar Adamawa kenan Jibrila Bindo a tattauna da nai da shi a Abuja tare da sauran gwamnoni suna tsokaci akan muhimmancin taron da aka yi da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya
To a jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a janye dukkan shingayen sojoji da ke kan hanyoyi a ko'ina a cikin Najeriya. Akan haka ni Hassan Mai da kaina wakilin mu a Abuja ya duba mana ra'ayoyin mutane kan wannan al'amari.
Let me also tell you what the director Mr. President gave is that he has instructed the chief of defense staff to get the chief of army and the inspector general of police to remove all the military men along the roads across the country.
Permanent secretary na ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Ismail Aliyu yake bayyana wa ƴan jaridu a nan Abuja cewar shugaban kasa ya umarci babban hafsan tsaron Najeriya da ya gaya wa babban hafsan sojin kasa da su feta jinar na ƴan sanda da a janye shingayen binciken ababen hawa na sojoji a dukkan hanyoyin kasar. To washin yaya masu ruwa da tsaki a harkar sufuri ke ji da wannan umarni? Komar Suleiman Adamu Danzaki shine shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin Najeriya.
Kai lokacin da muka yi koke-koke a game da ƴan karbe-karbe da ake yi bisa hanya, to sai ya zama na ido sai su ce to a sauke kayan. Kaga da dauko shanu daga Maiduguri a ce sai ya sauke an ga kaga abubuwan sun kai ga sai aka makale da wannan. Ka zaka kashi zaka dauki sama da kudi sama da 250,000 daga Yola ko Maiduguri kana neman fatako da Lagos wannan kudi ba za su kai ka ba saboda abubuwan da ake badawa. Ba ka ce shekara uku nan ga wani abu tartibi wanda aka kama.
Comrade Suleiman Adamu Danzaki. Su ma kungiyoyin fararen hula sun sha yin korafi a baya dangane da yadda ake uzurawa jama'a irin waɗannan shingaye na sojoji kamar yadda Comrade IG Wala ya shaida min.
Waɗannan shingaye ya dade gaskiya ana ta korafa har ma kuka cewa sojojin nan amma bar manufar an koma wani abu ne daban. Waɗannan wurare sun zama tamkar waje ne wanda dan Najeriya ko kuma tafi da yake kan hanya kullum da ya iso wannan wuri zakin ciki da fitina duk ta addabe shi. In ka bada wani abu zaka wuce, in baka bayar ba zaka wuce ba. Yawan shingayen nan bai hana ba ma bai tashi ba a lokacin da ake tsakiyar kama da wannan abu. To ina amfanin sa?
Comrade IG Wala, su ma matafiya da direbobi sun tafi a lokacin bakin su.
Muna farin ciki abin da yayi mana sakamakon irin abubuwan da suke mana a cikin hanya da yanzu muna farin cikin cire 100% wallahi gosulin da suke hada mana yayi yawa ni sai kadan soje zai kama dukanka kama zaluntanka ya faga kai sa ka alaka kaman ya maida kaman dabba to sakamakon haka mu yanzu muna farin ciki akan wannan abu
ni dai ina matukan farin ciki bisa dubu akan saboda abin da ake mana akan hanya yawan gosulin da ake hada mana mutum ya taso daga aiki yana so ya je huta sai a faga ka wajen kusan awa 2 awa 3 kana tsaye bayan haka dan abu kadan sai su kama ka su maka dukan su za ka cikin laka.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To a gaishe ka Hassan. To jihohin da ke arewa maso gabacin Najeriya irin su Borno, Adamawa da Yobe na ɗaya daga cikin wuraren da suka fi ganin irin waɗannan shingaye din. Ko ya mutane wannan fannin suke ji game da janye su waɗannan shingayen? Ga Haruna Dauda a Maiduguri.
Shiyar arewa maso gabacin Najeriya da yana daga cikin shiyoyi da ke fama da hare-haren ƴan bindiga wanda hakan ya sa waɗannan shingen ababen hawa ya waita irin wannan yankuna. Hakan ya sa na ji ta bakunan wasu ƴan jihar Borno ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala ko ya suke ji game da wannan sanarwa na shugaban ƙasan ga kuma abin da suke cewa.
Eh to a gaskiyan zancen shine in za mu bi ta gaskiya kan cire sojoji din ba shi bane solution ne. Don gaskiya fa'idan su ana ganin sojojin ma a hanya. Gaskiya na ɗaya daga cikin abin da yake kwantarwa da masu tafiye-tafiye hankali. Don kasan in kana wucewa in ka ga soja ɗaya biyu suka tsaya suka yi checking na kona sai ga hankalin kana kwance amma in an ce ba soja duk wani mugayen mutane ma kaga sun samu hanya balance da za su yi su shiga su yi barnan yanda za su yi iyaran su don sun san hanyar ba sojoji har yanzu ba mu samu zaman lafiya a Najeriya gabaɗin da za a ce za a janye mana sojoji gaba ɗaya ba ne.
Eh to gaskiya abin dubawa ne su boko haram ɗin dai ma suka shigo cikin garin mu za mu yi mu kare kanmu
amma canda in ba su zo sun je sun karasar da su ba a can san bizan amma yau da gobe suna zuwa daya din abun ba zai mana dadi ba
yanzu ga gari kamar akwai bukatar kenan a cire su akan titi a kai su daji
eh sosai makam in aka karasar da su a cikin dajin nan in Allah da zamu samu lafiya in dai ma suka shigo da mu zamu kare kanmu
ni gaskiya a ra'ayina zama sojoji a cikin gari yana da kyau amma wanda suna gefen garin kamar irin wanda suna jimtulo da sauransu suna garban kudi a wajen mutane su mai da abun kamar kasuwanci wani abun gaskiya bai dace ba
to ba gani kamar in aka ce an cire sojoji a irin waɗannan hanya kamar an sake ba wasu mayagu dama ne su shigo gari
akwai wanda suke tsare da garin ai su za su iya su kula da garin amma wayance in abin da suke wa jama'a bai kamata ba mota yanzu kamar trailer zai zo wajen 2,000-3,000 abin da zai dauka ba su in bai ba su ba sai sun gulakanta shi to wannan ya zama kamar kasuwanci ne suka mai da abun in ba su da in ba ka da national ID card za su karbi kudi a wajen ka kamar 500,000 haka suna zuwa suna karba wajen jama'a ya kamata a tilasta mutane su yi karbi 500 a wajen ka gobe man ka zo haka karbi 500 a wajen ka ya zama harkan kasuwanci kenan
wasu yan jihar Borno kenan ka bayyana ra'ayinsu game da umarnin da shugaban kasa ya ba rundunar sojojin kasa na cire shingen ababen hawa akan manyan tituna dan baiwa jama'a damar walawa matsayin su na yan kasa Haruna WW muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na Amurka ne daga Washington DC. Gwamnatin jihar Kaduna ya ce ba zai ba da bude baki kamar yadda aka saba a sauran shekarun baya a lokacin azumin watan Ramadan ba. Shine yau a shirinmu na dare muke son ku kira ku ga mana ra'ayinku akan shin ya kamata gwamnatoci kamar na jihohi su rinka daukar nauyin baiwa mutane irin wannan bude baki da sauran harkokin addini kamar kai su haji da sauransu. Yanzu ga nasihar Ramadan din mu ta yau.
Bismillahir Rahmanir Rahim ala mallan nabi ba'd ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi bisa wannan katuwar ibada babbar ibada a da yake na farko kame bakin shi in bai kame bakin shi za ya kasance yayi mai da yunwa da kirwa ba ladar kirki ko kuma ladar ta kare ga baki dai ta lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba Allah ba ya bukatar barin abincin shi ko kuma barin abin da yake sha kenan yayi kokari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada ana so kuma ya kasance mutum mai kula da gajiyu bayan Allah waɗanda ba su da abin da za su bude baki ka taimaka musu kenan wata ne na jinkai ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan kafa yayi kokari ya taimaka ma duk wanda yake a cikin ofishi ne a gida ne unguwa ne duk inda kake da kai ba shakka za a samu wanda kafi shi hali to ka taimaka mishi da ya kasance ya samu abin zabuda bakin sa ana so kuma kai tsari wani program na ibada naka kebantacce karatun qur'ani ne zikiri ne wanda ya kasance kana yin shi bayan salloli tarawih da ake yi da kuma wato waɗansu ayyukar zakai na ibada kenan kamar kanka tsari na rayuwa kyaukyawar rayuwa nami na ibada a cikin wannan wata wanda yake na zaman huloti ga musulmi in ya wuce ba shakka ba kowa za ya samu ya ga ai gobe ba kenan in aka ci wannan kasuwa baka samu ka ci ba kai asara da kuma yawan istighfari yawan istighfari Allah ka kare mu zunubanmu Allah ka yahi mana ka yahi mu kuma waɗanda suka rige mu garin gaskiya da uwayenmu da sauran dukkan musulmi kana musu kyaukyawan ibada da kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ƙasashen musulmi cikin halin da muke na yanzu na dardardar ba sai an yi banyadi ba ƙasashen da ke kewaye da mu a Niger kin muna cikin hali nami na dardardar Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan ƙasashe
To amin to yanzu kuma bari an dauki dalima da shirin ta na noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna nan lahiya. Halima Jumarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da wani sabon shirin noma tushen arziki. A ranar 17 ga watan nan na Yuni aka yi bikin tunatarwa da hadakarwa da kuma jan hankali akan mahimmancin yaki da kwararowar hamada da zaizayar kasa a duk faɗin duniya. Shekaru 20 kenan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan rana ta yaki da hamada a duniya. Taken ranar ta bana shine samar da isasshen abinci mai gina jiki da rahusa ga kowa da kowa ta hanyar girka wasu tsayayyin dabarun haɓaka al'umma masu ɗorewa. To amma ta ya za a iya cimma wannan manuwa idan har yanzu ana fama da matsalar kwararar hamada da zaizayar ƙasa a wasu sassan duniya? Ya za a iya cimma wannan buri a zamanin nan na ɗumamar yanayin da ke haihuwar da kahewar ruwayen koguna da na tafkuna a yankuna da dama na duniya? Za mu duba duka waɗannan batutuwa tare da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. To amma da farko idan muka duba yadda aka dade ana nuna cewa ana yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa a duniya, shin ci gaba aka samu ko aka si a wannan fanni na yaƙi da wannan matsala? Dokta?
Na farko dai zan iya cewa duka biyun aka samu. Na farko an samu ci gaba da canza matakai da dama gwamnatoci sun ɗauka, ƙungiyoyin sa kai su ma sun ɗauki wannan abin nan. An samu wayar da kan jama'a kan ita kanta matsalar, kuma matsalar ta ƙara bayyana ga mutane wanda suke karkara, ya bayyana gare su cewar ana samun kwararowar hamada. A daɗi da gama haka canjin harka da canjin sauyin yanayi shi ma ya ƙara ba da haske na cewar lallai hamada na kwararowa. To amma aka tunda zan iya cewa an samu shi ne maimakon wannan wayar da kan da aka samu na ci gaba da wayar da kan jama'a kan wannan musamman ma gwamnatoci, sai kasance an yi wa abin rukon sakaina. Misali sai dai a tarurruka irin waɗannan shi ne ake faɗakarwa, ake ba da bayanin alƙalma na cewar gashi-gashi, amma da an gama wannan tarurruka abubuwan da za su biyo baya ba sa nuna cewar da gaske muke na yaƙar harkar hamada. Ta fuskar masu harkar kimiyya suna da suke duba yanayin da ake auna wannan kwararowar hamada. Misali tauraron ɗan adam, yanzu akan amfani da harkar tauraron ɗan adam na duba harkar kwararowar hamada. Ita ba kwararowar hamada dama illar da ta fi yi shi ne a kan ruwa. Ruwa kuma yana da tasiri a kan shuke-shuke. So idan aka gwada yanayin shuke-shuke da yake abin nan itatuwa da suke doron ƙasa, akan iya nuna kwatankwacin cewar wannan kwararowar hamada shin ya yi gaba ne ko ya yi ƙasa ta fuskar yanayin kimiyya kenan. Muna iya kallonsa kuma ta fuska ta biyu. Fuska ta biyu shi ne kalli yanayin su kansu mutanen da suke kuma a waɗannan birane. So idan aka duba yanayin yadda suke na cewar walwalarsu da kuma abin nan ɗin bisashe da kuma ƙasar noma da ake nomawa, ya yake ya canza ne ko bai canza ba, yabanya ta ƙaru ne ko bata ƙaru ba, sai kuma ana iya kwatantawa wannan harka ta kwararowar hamada da mizaninta a wannan fitowannan fuska. Waɗannan su ne fuskoki wanda suka fi shahara wanda za a iya gwada kwararowar hamada.
Dokta, yanzu haka a Najeriya ya wannan abin yake, wato wannan matsala ta kwararowar hamada da zaizayar ƙasa, raguwa abin yake ko kuma ƙaruwa abin yake?
Zan iya cewa gwaje-gwajen da muka yi na kwana-kwanan nan wanda ba su jima ba sun nuna cewar akwai gwaji da aka yi a kusan shekara goma kenan da suka shige, wanda yanzu muke tunanin za mu sake sabon gwaji akan wannan gwajin da aka yi na shekara 2005 da aka yi a waɗansu Turawa da suka yi gwajin cewar yanayin hamada ko kuma yanayin wannan shiye tamu ta West Africa a Afirka maso yamma tana nuna cewar ana samun ƙarin ganye na ƙarin yawa, bishiyoyi suna ƙara yawa. So wannan yana nuna alƙiblar cewar ana iya cewa kwararowar hamada yana raguwa, inda gurin yana samun dausayi na ɗan ƙaruwa kaɗan, lema tana ɗan ƙaruwa kaɗan, so kuma akan sami bishiyoyi. To ana iya tunanin cewar wannan al'amari ya dan ragu idan aka kimanta shi da yanayin da yake baya.
To amma duk da wannan ci gaban da aka samu a yaki da hamada, kamar yadda za ku ji rana ya tayo a ci gaban wannan shiri idan Allah ya kai mu, akwai wasu gwaje-gwaje na daban da suka nuna cewa a wasu yankunan Hwama ake yi da karuwar kwararar hamada. Ku kasance tare da mu ranar Talata mai zuwa. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar Bahara ta Kano, da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, masu azumi a sharuwa lahiya. Amma kar ku yi nisa, ga mu nan zuwa yanzu nan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe. Kar ku bari a ba ku labari.
Karfe 11:25 na safe a Washington DC, yanzu kuma ga ra'ayoyinku.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Almugumel wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka. Kira na ga gwamnonin Najeriya shine karfa su fake da rashin kuɗi a lalatar gwamnatinsu don kau da hankulan talakawansu wajen kasa cika alƙawuran da suka ɗaukar musu, domin mun san cewa gwamnatin raƙumi ce, duk yanda ka ɗora mata ɗauka za ta yi. Sai kuma sakon Shamsu Habibu Azare wanda ya ce amincewa da ɗaukar wasu matakai don magance matsalar baƙin haure zuwa nahiyar Turai da ministocin tarayya suka yi, Allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu. Hakika umarnin janye shingayen soji akan manyan tituna da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar yayi daidai, da fatan kulle za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Muhammad Mai Kasad Cross Kawwa, karamar hukumar Kukawa, jihar Borno, Najeriya. Sai kuma sakon Bello Ishaku Birin Fulani, jihar Gombe, wanda ya ce ina taya daukacin al'ummar musulmin duniya murna dangane da zagayowar watan Ramadan. Daga ƙarshe ina roƙon Allah ya sanya mu cikin bayin da za a yanta su a cikin wannan wata na Ramadan. Shi kuma Ibrahim Mu'azu Mada Bakena wa ɗalibi a makarantar koyon aikin malinta jihar Zamfara cewa ya yi. Ina ganin idan har shugabannin APC na son kawo ƙarshen dambarwar da ke ci gaba da ƙamari a tsakanin 'ya'yanta, to dole ne shugabannin jam'iyyar su bar tsoma bakinsu kan harkar aikin 'yan majalisar dattawa da kuma ta wakilai. Idan kuma ba haka ba, ko shakka babu, wannan na iya zama silar wargajewar jam'iyyar kafin a je ko ina. Da ƙarshe sai sakon Ismail Ahmad Yalwa Nguru, jihar Yobe, wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Matakin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na cire shingayen jami'an tsaro a faɗin ƙasar nan ya yi daidai, da amma direbobi sun daɗe suna buƙatar haka.
To a gaishe ka Ibrahim da ra'ayoyin da ka kawo mana, bari mu da kurin Sarfilu ya ba mu labarin matakaici.
Jami'an Amurka sun yi alƙawarin samar da tattaunawa ta kai tsaye tare da takwarorin aikinsu na China a wani babban zama da ake yi na shekara-shekara da ake ci gaba da gudanarwa a yau Talata a nan birnin Washington. Batun kutse kan bayanai da karɓe ikon wasu wurare kan teku da haɗin kan da ƙasashen biyu ke yi na tunkarar matsalar ɗumamar yanayi na daga cikin batutuwan da ake sa ran taron na yau zai duba. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka ba za ta koma ga tsohuwar aƙidar zaman yaƙin cacar baki wajen takalar ƙasar Rasha ba, maimakon haka za ta dogara ne akan wasu matakai na soja waɗanda ba na soja ba, domin shawo kan ƙarfin da ita Rasha ke nunawa a Ukraine.
To safi lubarin jama'a barki nan. Jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai da daraka da kumanta gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya ce shi ba zai bada buɗe baki a birnin kamar yadda aka saba can baya ba. Shine muke son mu jira yanku game da aƙidar gwamnatoci na bada irin wannan buɗe baki din, ya kamata su yi ta, ha kuma ya kamata ma gwamnatoci su dinga ɗaukar lalurorin da suke da alaƙa da addini. Sai ku kira mu da ƙarfe 9:30 na daren yau ku ba mu ra'ayoyinku. Yanzu nan za mu yi muku ban kwana ne da Sarfilu. Mu ba da wurin ga Halima da Jamila domin su shigo su kawo muku shirinmu na yau da gobe. Halima Musa Fansakwata ne a Washington.